Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na safiyar yau Juma'a 13 ga watan Oktoba na 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, da farko ga Hafiz da kanin labarai.
Fadar White House ta bi sahun masu yin kira da a samar da kayayyakin agaji na kin kai da kuma samar da hanyar ficewa daga yankin zirin Gaza. Gwamnatin Taliban a Afghanistan ta ki karɓa kayayyakin agaji da Pakistan ta bata bayan girgizar ƙasa da ta auku a ƙasar. Dan majalisar wakilai a bangaren 'yan Republican Steve Scalise ya janye daga yunkurinsa na neman kujerar kakakin majalisar wakilan Amurka.
To, kanin labaran kenan. A bangaren rahotanni kuma, za a ji cewa dakarun tsaron Najeriya sun bayyana cimma wasu nasarori a yakinta da 'yan ta'adda, sannan suke cewa
in kaga wani abu da bai kamata ba ake yi ko cikin sojojinmu ko 'yan ta'adda ko suwaye, kada kai shiru, kai magana yanda za a ɗauki mataki.
Za kuma ku ji cewa 'yar jaridar nan 'yar Nijar da aka kwashe mako guda ana neman ta, ta shaƙi numfashin 'yanci.
Mun yi horin ciki da wannan saki na talala da ta samu. Hankula da sun fara kwanta, Samira Sabu ta samu kuma ta koma cikin Atlanta.
Yau ma dai, kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a, Isa Lawal Ikara zai shigo da shirin Manuniya wanda ya shirya kuma zai gabatar. A yau shirin zai yi duba akan kuɗin da 'yan majalisar Najeriya ke karɓa da kuma buƙatar su na ƙara musu kuɗi. Sai kuma labarin dakatar da shirin gwamnatin tarayya na Empower. To, amma kafin mu kai ga gabatar muku da duk waɗannan, za mu fara da shan kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Fadar White House ta bi sahun masu yin kira da a samar da kayayyakin agaji na jin kai da kuma samar da hanyar ficewa daga yankin zirin Gaza, yayin da Isra'ila ke zafafa hare-haren soji da take kaiwa a matsayin martani bayan wani harin mayakan Falastinu da ya shammace su a ƙarshen makon da ya wuce, yayin da babban jami'in diplomasiyya a Amurka ya sauka a yankin a ranar Alhamis. Jami'an agaji sun ce buƙatu na neman agaji na da yawa, kuma masu sharhi sun ce babu wata mafita a nan kusa kan yadda za a warware matsalolin da ke ƙara ta'azzara. Muna tattaunawa da jami'an Isra'ila game da ci gaba da buƙatar agajin jin kai ga al'ummar Falastinu, waɗanda su ma abin ya shafa a nan, in ji John Kirby, daraktan yaɗa labarai na kwamitin tsaron ƙasa na Amurka. Kirby, da yake amsa tambayar da BOA ta yi masa na tunanin fadar White House game da samar da hanyar jin kai, ya ce yana da kyau a yi hakan. Jami'an fadar White House sun faɗa a wannan makon cewa suna magana da Masar game da yiwuwar samar da hanyar ficewa daga yankin. Hanyoyi biyu ne kacal na ficewa daga zirin Gaza a hukumance. Wani babban harin bama-bamai da Isra'ila ta kai ya lalata hanya mafi sauƙin ficewa, ɗayan da ta rage kuma ta cikin Isra'ila ne. A halin da ake ciki kuma, 'yan Democrat da Republican a majalisar dokokin Amurka na nuna matsin lamba ga gwamnatin Biden kan ta hana Iran karɓar kuɗaɗen shiga na mai da yawansu ya kai dala biliyan 6, wanda aka amince za a saki mata ƙarƙashin wata yarjejeniyar musayar sunoni da aka yi a baya-bayan nan. Jami'an gwamnati da dama ne suka duba batun a ranar Alhamis, kasa da mako guda bayan da mayakan kungiyar Hamas da ke samun goyon bayan Iran da kai wani mummunan hari kan Isra'ila da ya sanadin kashe mutum 1,300, sannan aka yi garkuwa da kusan 150, ciki har da yara da tsofaffi. A jawabin da ya wa manema labarai a Isra'ila, inda yake ganawa da jami'an Isra'ila, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce har yanzu Amurka na iya hana taɓa kuɗaɗen a hukumance. 'Yan jam'iyyar Democrat sun ce kuɗin ba za su je ko ina ba a nan kusa, inda suka ba da shawara na dakatar da amfani da kuɗaɗen a mataki na wucin gadi. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Taliban a Afghanistan ta ki karɓar kayayyakin agaji da Pakistan ta bata bayan girgizar ƙasa da ta auku a ƙasar, sakamakon wani rubutu mai cike da cece-kuce da Prime Minister ƙasar ya wallafa a kafar sada zumunta a daidai lokacin da alaƙar ƙasashen biyu ta yi tsami, kamar yadda BOA ta rawaito daga majiyoyin hukuma. wani babban jami'in gwamnatin Taliban da ya magana bisa sharadin sake sunansa saboda ba a bashi izinin yin magana kan lamarin a bainar jama'a ba, ya tabbatar da cewa sakon da Prime Minister Pakistan Anwarul Haq Kakar ya wallafa a kan X ya sauka ya sa suka ki karɓar tallafin.
To Hafiz zai karanto mana sauran labaran, amma sai bayan mun kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Najeriya da ke yammacin Afirka wacce nahiyar Afirka take alfahari da ita, amma kuma matsalolin tsaro daban-daban sun dabe biyeta. Shalkwatar dakarun tsaron Najeriya ta sanar da samun nasara a wasu ayyukan da ta gudanar cikin makon da ya gabata, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina ya aika mana daga Abuja.
Our operations in the last 1 week resulted in 50 neutralized terrorists, while 114 of them were arrested.
Daraktan cibiyar samar da bayanai na irin arangamar da dakarun Najeriya ke yi, Major General Edward Buba, ke bayanin cewa sojojin kasar a cikin mako daya da ya gabata sun hallaka kimanin 'yan ta'adda guda 50 tare da cafke kalon wasu guda 114, kana aka kubutar da wasu mutane guda 49 da aka yi garkuwa da su. Major General Buba ya kuma nuna mana wani faifan bidiyo mai tada hankali inda 'yan kungiyar IPOP da kuma bangaren soji na ESN da ke rajin ballewa daga Najeriya ke halakawa tare kuma da cin nama mutane a jihar Imo.
Now this forest is named Aku in Okigwe local government area of Imo state.
Wannan daji sunansa Aku dake karamar hukumar Okigwe a jihar Imo. Sojojinmu sun farmasa, komandan rundunarmu da kansa ya jagoranci wannan farmaki. Wannan wuri da kuke gani nan ne inda 'yan kungiyar IPOP da kuma bangaren reshensu na soji wato ESN ke amfani da shi a matsayin tudun mun tsira. Kun ga dai akwatin gawa da ke alamta wuri ne na yin tsafi. Akwai fayafayan bidiyo da dama da ba za mu iya nuna muku ba saboda tsananin tashin hankali da ke cikinsu, inda suke kashe mutane su kuma gasa naman su cinye, sannan su rataye kawunan mutanen. Kun ga dai kwarangon ɗin kawunan mutane a ƙasa a barbaje. Akwai bidiyon da za ku ga inda ake daddatsa ɗan adam gunduwa-gunduwa. Amma duk mun yi maganin su, mun rugurguza wannan wurin. General Buba ya yi ƙarin haske akan irin aikin da suka yi a yankin Niger Delta.
Troops in the Niger Delta area.
Dakarunmu a yankin Niger Delta sun gano tare da wargaza ramukan da ake adana ɗanyen mai na sata guda 54 da jiragen ruwa samfarin kwale-kwale guda 66 da tankoki guda 134 da ake ɓoye man sata a ciki. Kana murgurguje haramtattun mutatun mai guda 53. Sojojin kazalika sun kwato ɗanyen man fetur kimanin lita kusan miliyan 1 da 'yan tsagerin suka sace. Tuni dai babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya General Christopher Musa ya sha alwashin dakarun kasar za su ci gaba da aiki tukuru.
In ka ga wani abu da bai kamata ba ake yi ko cikin sojojinmu ko 'yan ta'adda ko suwaye, kada ka yi shiru, ka yi magana yadda za a ɗauki mataki. Mun kuma tabbatar ma jama'a cewa za mu iyakacin ƙoƙarinmu mu tabbatar cewa an kawo zaman lafiya a Najeriya gaba ɗaya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Hafiz da kashin labarai na biyu.
Dan majalisar wakilai a bangaren 'yan Republican Steve Scalise ya janye daga yunkurinsa na neman kujerar kakakin majalisar wakilan Amurka bayan da ya gaza samun adadin ƙuri'u da za su ba shi damar mai gurbin Kevin McCarthy. A daren Alhamis, Scalise ya bayyana wa abokan aikinsa a wani zaman sirri da suka yi kan wannan mataki da ya ɗauka. Yanzu haka babu tabbacin mataki na gaba da majalisar wakilan za ta ɗauka, yayin da 'yan Republican ke ƙoƙarin neman wanda zai gaji McCarthy da aka cire a makon jiya. Scalise dai ya ce akwai buƙatar 'yan Republican su dunkule wuri guda idan har ana son kai gaci wajen zaben kakakin majalisar. Tun bayan da abokan aikinsa suka zaɓe shi a matsayin ɗan takarar kujerar kakakin majalisar, Scalise yake ta ƙoƙarin tattaro kan waɗanda za su kaɗa masa ƙuri'a. Sai dai duk da sa'o'i da dama da ya kwashe cikin kwanaki biyu yana neman haɗin kan waɗannan 'yan majalisar, Scalise bai samu nasara ba. Daga ƙarshe, masu rajin kare haƙƙin bil'adama na sukar ƙasar Sin mai rahotanni sun nuna cewa Beijing ta tilasta wasu 'yan Koriya ta Arewa su sama da 500 da suka sauya sheƙa komawa ƙasarsu ta Koriya ta Arewa. A cewar wasu ƙungiyoyin kare haƙƙi na Koriya ta Kudu da ke aiki tare da 'yan gudun hijirar Koriya ta Arewa, an tura waɗanda suka sauya sheƙa zuwa kan iyakar Sin da Koriya ta Arewa a farkon makon nan, jim kaɗan bayan kammala gasar wasannin Asiya ta 2022 da aka gudanar a birnin Hanjo na ƙasar Sin. Wannan dai rahoton tisa ƙiyar 'yan Koriya ta Arewa da ƙasar Sin ta yi na farko tun bayan da Pyongyang ta fara sassauta takunkuman kan iyakokinta na COVID-19 a cikin 'yan watannin nan. Kafin annobar, Sin tana aikewa da waɗanda suka sauya sheƙa zuwa Koriya ta Arewa, inda ake tilasta su yin aikin ƙarfi, zaman gidan yari ko azabtarwa, a wani lokaci ma har sukan fuskanci hukuncin kisa.
Muhammad Hafiz Baballake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na gaba. Wani alkalin kotu a birnin Yamai ya ba da belin 'yar jaridar nan Samira Sabo bayan da ta shafe kwanaki hudu a hannun 'yan sanda farin kaya. Samira 'yar jarida wacce ke shugabantar kungiyar ABCA ta masu fafutukar yanar gizo, wacce wasu mutane da ba a san ko su waye ba suka dauke ta daga gidanta da ke birnin Yamai a ƙarshen watan Satumba. Kuma aka rasa inda suka nufa da ita kafin daga baya aka kai ta ofishin 'yan sandan farin kaya a ranar Asabar inda ya gabata. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulemi Muni Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
A jiya Laraba 11 ga watan Oktoba ne aka ɗauki Samira Sabu daga ofishin 'yan sandan farin kaya don gabatar da ita a gaban alkali mai bincike da kotun birnin Yamai, wanne ya saurari 'yar jaridar da hukumomi suka cafke a ranar Asabar inda ta gabata. A ƙarshe an yi mata sakin talala, abinda ke nufin za ta iya ci gaba da gudanar da harkokinta, amma kuma ta kasance cikin shirin amsa sammaci a nan gaba idan watakila alkali ya buƙaci ta yi bayani. Matakin kotun abu ne da mijinta Abdulkadir Nuhu ya ce sun karɓa da hannu biyu.
An samu wajen kamar awa hudu ana ta da yi zanzantawa, abinda ake tamanin ka da shi, kuma ka ga juji kuma ya ba da belin ta ce ta yi kamar sakin da ake maka da baya, kuma abubuwa da ya tukwafe yana zuwa ana abubuwan.
Gamayyar ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa, wato Maison de la Presse, ta yi na'amda sakin Samira Sabu. Ibrahim Musa shi ne magatakarranta.
Mun yi horin ciki da wannan saki na talala da ta samu. Hankula da sun fara kwanta, Samira Sabu ta samu kuma ta koma kin yallanta.
Kafin ta bayyana a ofishin 'yan sandan farin kaya, mako guda cir aka ɗauka ba tare da sanin takamaiman wurin da ake tsare da Madam Samira ba, wacce wasu mutane sanye da kayan farar hula suka kutsa gidanta, suka kuma yi awon gaba da ita cikin wani yanayi mai ɗaure kai. Lamarin da ake kallon sa tamkar wani yunkuri ne na rufe bakin wannan mata, jagorar ƙungiyar masu fafutuka ta yanar gizo. To sai dai wani mataimakinta Mamudu Jibo Hamani na cewa aikin faɗakar da jama'a yanzu aka fara.
Nous sommes plus que jamais déterminés à continuer notre travail de veille.
Yace muna nan kan bakanmu na ci gaba da aikin sa ido da waye kai da kare haƙƙin bil'adama, domin abu ne na sa kai da muke ƙaunar yin sa, saboda haka za mu ci gaba da aiki kamar yadda aka saba. Shugabarmu mutum ce jajirtacciya, da duk irin halin da ta tsinci kanta ciki ba abin da ke katse mata hanzarin aiki. Wannan ba zai dakatar da ayyukanmu ba, hasali ma abu ne da ke ƙara mana ƙwarin gwiwa, in ji shi. Kawo yanzu ba a bayyana wa jama'a ainihin abubuwan da ake zargin 'yar jaridar da aikatawa ba, haka kuma lawyanta Maitre Salim da muka kira bai ɗaga wayarsa ba. Samira Sabu ta yi fice wajen wallafa labarai masu zafi a shafinta na Facebook, abinda a kwanakin baya ya janyo mata cin fuska daga wasu masu amfani da kafafen sada zumunta. Wasu ma har da kalamai irin na barazanar kisan kai, saboda a cewarsu ba ta son ƙasa, haka kuma wasu ke zarginta da kasancewa mai alaka da ƙasar Faransa, kamar yadda ta sanar a shafinta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To gaida Sule Mumuni Barma. Masu sauraro kada a sha'afa, su shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. Yanzu ga shirinmu na gaba.
manuniya.
Kiran ka ne in tambayi lafiyan kai ce ba an ce na mutu ba za ka yi magana da matacce ne sai fashe da suka yi dariya kawai ya ce no yana nan lafiya lau.
Kanin tsohon shugaban kasa janar Yakubu Gawan mai ritaya kenan ke bayyana yadda ta kwashe tsakanin tsohon shugaban kasar da aka ce ya mutu da kuma wani bawan Allah da ya kira shi cikin juyayi. Game da maganar dakatar da shirin tallafawa ƴan Najeriya da ake kira ƴan fawa kuwa gwamnatin tarayya ce ke cewa waɗanda aka baiwa alhakin biyan kuɗaɗen masu shirin ƴan fawa ne suka na irin nasu kwadayi.
Akwai waɗanda sun yi shekara biyu suna cin wannan gajiya amma har yau ba a yi magana yayi su ba. Su waɗannan consultants da ake turawa kuɗaɗe domin su biya masu cin gajiyar shirin. Shi ina waɗannan kuɗaɗe suka shiga?
A gefe guda kuma duk da kwarmato da kororo tan kwashe madudun Qur'an da aka ce ana zazzagawa ƴan majalisar ƙasa ne sai aka jo su ahalin abin na yin wani jirwayi.
Albashi ƴan majalisa bai kai miliyan 1 ba amma akwai abin da suke ce ma constituency ne ko operating cost ne ko wane ne da wannan mu ba daga wurinmu bane akan ce mun wai dan majalisa yana karban ko miliyan 8 ne ko 9 ne
a gyaran shine ku tsara ma majalisa kuɗi su yi abin da ya kamata sannan masu cewa cece ku cece ku je ku rage cece ku ce
waɗannan fa so mun ta muka tattaba cikin tarin muryo da za ku da cikin wannan shiri na manuniya. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da duniyar Hausa yanzu shi take yayi. Shiri na 139 cikin jerin shirin manuniyan da duk safiyar Juma'a ne kuke ta faman tsumayi. Me yuwa kuma gaza tsare-tsaren tsaikon tsumayin neman jin tsantsar bayani na gaskiya yasa wasu ƴan ƙasa kan karkare da yada labarin teburin mai shayi. Domin kuwa kanin tsohon shugaban ƙasa janar Yakubu Gawan Dr. Dauda Talha Gawan ya yage yawo da yada jita-jitar mutuwar janar Yakubu Gawan din da wasu ka dinga yi.
Ne kanin janaral ne ya girme ni da shekaru 10.
Wa ɗaya uba ɗaya?
Of course wa ɗaya uba ɗaya.
Ku nawa ne a gidanku?
11 yanzu mun rage uku kawai.
Menene gaskiyar labarin nan?
Ni ma ban sani ba tun safe aka dinga damuna da waya har jika na Balaudu ya mun waya daga Kaduna ma yana so ya sani. Na gaya mashi ba gaskiya ciki amma gaskiyar da na samu sai da yamma ne karfe 3 sai jinara ya mun waya daga London. Muka tattauna in ga miki gaskiyar abun ex-chairman committee of vice chancellors a Nigeria sunan shi Professor Gowon Edume Kumor shi ne ya rasu tunda dai ga wanda aka fi sani shi ne janar shi ne aka ce shi ya rasu an ta mun waya ana neman labari na ce ba shi ba ne
yanzu shekarun janaral nawa
89 akan ce duk an ma mutum mugun bakirin wannan sai Allah ya kara mai tsawon rai to Allah sa
saboda haka shi ma kanshi yanzu ya samu wannan labarin cewa ya rasu
ya samu domin akwai wani washi Peter Luka traditional medicine man ya mashi waya sai dauki waya yace me kake so Peter yace na kiran ka ne in tambayi lafiyan ka yace ba an ce na mutu ba za ka yi magana da matacce ne sai fashe da suka yi dariya kawai yace no yana nan lafiya lau mun gode a dinga kasa kunya ga muryan Amurka
game da maganar dakatar da shirin ƴan fawa na gwamnatin tarayyar Najeriya kuwa mai magana da yawun ma'aikatar da ke kula da wannan shiri Malam Kamaluddin Kabir ne yace shi kace kawai ke neman ta bar mai yin ta da kaikayi
shi wannan shiri na ƴan fawa ba wai an soke bane illa akwai korafe da ke tasowa daga waɗanda suka ci gajiyar shi wannan shiri cewa wasu su sun yi watanni 6 wasu 8 wasu 9 ba tare da sun ga kuɗaɗen su da ake tura musu ba duk wata so bisa ga wannan ita gwamnatin tarayya karkashin mai girma shugaban ƙasa Ashwaju Bola Ahmed Tinubu suka ga cewa ya kamata a dakatar da wannan program na waccan gadi domin a yi bincike akan ina waɗannan kuɗaɗe suka shiga
to ko menene ake kokarin ganowa da wannan matakin
shi wannan shiri an tsara shi duk shekara a yayi waɗanda aka dauka a sake sa wasu so ana so a san cewa waɗanda aka fara daukawa to batch A da batch B a lokacin yayi su yayi in lokacin yayi su yayi me aka yi domin yayi su domin zaki ga akwai waɗanda sun yi shekara biyu suna cin wannan gajiya amma har yau ba a yi magana yayi su ba, su waɗannan consultants da ake turawa kuɗaɗe domin su biya masu cin gajiyar shirin, shi ina waɗannan kuɗaɗe suka shiga?
Tun bayan baje bayanin bayyana wa duniya kuɗin da ake baiwa emansar ƙasa a Nigeria da shugaban hukumar kula da ƙayyar albashin da ake baiwa masu makaman siyasa, yayi wasu ƴan Nigeria ke ta faman bayyana irin nasu ra'ayoyi. Sai da kuma shugaban hukumar kula da tsaga tsarin albashin masu makaman siyasa a Nigeria, Malam Muhammad Bello Shehu, ya warware sarƙaƙiyar da wasu ƴan ƙasa ke ganin gaskiyar magana tana da nauyi.
Ina fahimtar da ƴan Nigeria cewa albashi da aka yadda ana suna samu ƴan majalisa bai kai miliyan ɗaya ba, amma akwai abin da suke ce ma constituency ne ko operating cost ne ko wane ne
wannan ɗan majalisa,
na ɗan majalisa wannan mu ba daga wurinmu bane, ba ruwanmu da shi, ban wasan shi ba a doka. Su suka yi tsarin su saboda su ke kaso kuɗi kafin gwamnati ta kashe sai sun yadda. Akan ce min wai dan majalisa yana karban ko miliyan 8 ne ko 9 ne, sanata kuma yana karban kaman miliyan ko 10 ne ko 11 ne, haka dai haka. To abinda suke cewa wannan kuɗi ba a jihunsu yake shiga ba, za su ɗauki ma'aikata kaman kana mazaɓan Kaduna North misali ko Zaria, in an abin nan naka zone 1 senator local government nawa ne, to za ka yi ofisoshi, za ka ɗauki ma'aikata, za ka ɗauki kwamfuta ko mai gadi ko abin nan da sauransu. To wannan kuɗi da ake basu sun ce da shi suke yin wannan.
Ko da ke dai kuma duk da wannan maganar murgina maɗuɗin kuɗaɗe ga MSR tare Nigeria, Senator Muhammad Sani Musa na Masai ya ce akwai buƙatar ƙara anta yawa majalisar kuɗi saboda yadda ita kanta majalisar ke cikin wani irin mummunan yanayi.
Na yi chairman na Senate Services kuma na san budget din mu bata canza ba, shekara huɗu da nazo cikin majalisa haka nake ganin ta, kowane shekara ta zo sai a ce envelope ne an gama. Majalisar nan tana neman car park mai kyau, muna cikin haɗari kullum, wani na iya cika bomb a cikin motarsa ya shigo majalisar nan, kowa za parking inda ya ga dama. Security ko in ka shiga nan ka ga ƴan daba ne ko me ake kiransu sun cike mana wuri. Ai kina gani ran na aka ti mun chak na ce shishi ban bayarwa. Dokoki muke yi yaya suke shigowa, saboda tsarin tsaro na gidan akwai ababa da yawa da suke bukata kila babu shi. Kuma da an yi budget duk Najeriya ba budget din da yake shan ihu kaman budget din National Assembly. Wallahi in kika san yanda National Assembly take tafiya.
To me ya za a gyara?
A gyaran shine ku kara ma majalisa kuɗi su yi abin da ya kamata. Sannan masu cewa cece ku ce cece ku je ku rage cece ku ce yanzu ku yi mana addu'a, Allah ya ba mu iko mu yi abin da ya kamata mu riƙe amana. Akwai abin da ya fi haka?
A daidai lokacin da ake ci gaba da tattauna tantama da tababar ta gomashin tattara ƙarin hujjojin da Alhaji Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP ke ta faman yi, babban lauya a Nigeria wato San Farfesa Nasir Adamu Aliyu na jami'ar Bayar da ke Kano ya ce gaske ne akwai kofar kuga hujjoji, amma fa akwai tsananin gasken da ka iya sa mai ƙara ma guyoyinsa sisanyi.
Kotun koli ta gaya musu in dai kotu ba kotun ƙarshe ba ce, to duk abin da aka gabanta ta tattauna in ya zo ta bari, an an je can kotu ta ce eh ku yi daidai ko ba ku yi daidai ba, amma idan ba ta yi ba kaga an samu matsala. Kuma ita kotu ɗauka ƙara ko kotun koli ita tana la'akari ne da abin da ya faru a kotun ƙasa, sannan sai ta duba. To in ba ta yi ba to kaga akwai matsala, duk da yake akwai wata ƴar dama a garin sashi na 16 na dokar ta kafa Court of Appeal, haka kuma sashi na 22 a Supreme Court Act wato kotun ta kafa kotun koli, ya ba su ƴar ƙoba za su iya ɗaukar gaba ɗaya dama irin wacce kotun ƙasa take da shi. Abinda ba ta yi ba su yi, amma ya danganta ta yanayi abu ne gaskiya bari na rumana mai ɗan takaitacce.
Shi a kotun koli me yake faruwa?
Ka san akwai abin da ke cewa Election Judicial Proceedings Practice Direction wanda president Court of Shugabar Court of Appeal ta yi akan abinda ita wannan tribunal za ta yi da Court of Appeal, wanda tsarin mulki ne ba ta dama ta, akwai kuma wanda aka bawa Chief Judge na Najeriya shi kuma ina Supreme Court, to yayi na 2023 wanda da shi zai amfani wannan.
Iyaka batutuwa na zamu iya bajjan muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya, sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu rafifin dafe mu rafi ko cewa kwanakin da ake kibe musu fa ƙara karewa suke kullun kwanan duniya, saboda layin su ne yake ƙara rage tsayi. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1323 ne su yi sallamar sakin kujerun mulkin da ake musu kirarin duniya juyi juyi. Kuma madadin dukkanin wanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da sahihan muryoyi. Ni Isa Lol Ikara da kan shirya gabatar ne ke cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.
To an gaishe ka na Ikra, albarkacin wannan rana ta Juma'a kuma ga nasiha daga malamai.
Ya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi tsarin koyarwansa kuma tsarin da yazo ya gina duk wani musulmi shine tsarin zaman lafiya. Zaman lafiyar nan ya kunshi tsakaninsa da Ubangijinsa, ma'ana Annabi Muhammadu nan yana yin abinda Allah ya ce yi ne kawai, sannan kuma yana barin abinda Allah ya ce ya bari ne kawai. Sannan abu na biyu na tsarin shi shugabanmu Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama shine tsarinsa shine na zama da musulmai da wanda ba musulmai ba lafiya. Don har ya kare shi kansa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana karban bashi a wanda wajen ba Yahudiya, kuma ba Yahudiyan nan ba musulmi ba ne. Wani ruwayan hadisi ma ce ba Yahudiya, kuma ba Yahudiyan nan ba musulma ba ce. Saboda duk yayi mu'amala da musulmi, yayi mu'amala da wanda ba musulmi ba, kuma an zauna lafiya. Saboda ko tsari ne na yaki na addinin musulunci, mu ba ma yin sa kawai haka kawai a je auka, mu wanda ba musulmi ba ba su ji ba ba su gani ba, ba ma wannan baya cikin tsarinmu. Saboda haka mu zaman lafiya. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da duk wani musulmi zaman lafiya. Sannan ina kira da su waɗanda ba musulmi ba na nan Najeriya, musamman Najeriya yadda nake rayuwa shine ƙasata ta Gado, ina kira da mu musulmai da kuma sauran waɗanda ba musulmi ba, don Allah mu zauna lafiya. Domin da za mu tuna kakanninmu da kakanninmu da iyayenmu, mun zo mun same su suna tare kamar yadda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zauna da wanda ba musulmi ba zaman lafiya. Saboda haka mu addinin mu na musulunci yana koyar da mu zaman lafiya, kuma muna kira da su ɗan uwanmu kiristoci wanda muke tare da su, don Allah su ma su yi kokari a ɓangaren su a samu zaman lafiya. Wannan shine koyarwan addininmu. Misali, Allah maɗaukakin sarki ko da yaushe yana gaya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama asbilli hukumi rabbika azbilli hukumi rabbika ya kuyi da hukuncin Ubangiji. Saboda haka ba lallai bane kai musulmi ka samu yadda kake so, dole kai hakuri da abinda Allah Ubangiji ya hore ma. Kai ma wanda ba musulmi ba kai hakuri a zauna lafiya duk ra yadda kake so, ba za ka samu kasan ba. Kasan nan ta mu ce na kiristoci ne na musulmai ne, saboda haka har da mu zauna lafiya, to wannan ne za mu samu ci gaba insha Allah.
Allah ya saka da khairi. Wannan ne kuma ya kai mu ga shirinmu na ƙarshe labarai, amma wannan karo a takaice.
Fadar White House ta bi sahun masu yin kira da a samar da kayayyakin agaji na jin kai da kuma samar da hanyar ficewa daga yankin zirin Gaza, yayin da Isra'ila ke zafafa hare-haren soji da take kaiwa a matsayin martani bayan wani harin mayakan Falasɗini da ya shammace su a ƙarshen makon da ya wuce, yayin da babban jami'in diplomasiya Amurka ya sauka a yankin a ranar Alhamis. Jami'an agaji sun ce buƙatu na neman agaji na da yawa, kuma masu sharhi sun ce babu wata mafita a nan kusa kan yadda za a warware matsalolin da ke ƙara ta'azzara. 'Yan Democrat da Republican a Majalisar Dokokin Amurka na nuna matsin lamba ga gwamnatin Biden kan ta hana Iran karɓar kuɗaɗen shiga na mai da yawan su ya kai $6 billion, wanda aka amince za a sake mata ƙarƙashin wata yarjejeniyar musayar fursunoni da aka yi a baya-bayan nan. Jami'an gwamnati da dama ne suka duba batun a ranar Alhamis, kasa da mako guda bayan da mayakan kungiyar Hamas da ke samun goyon bayan Iran ta kai wani mummunan hari kan Isra'ila da ya sandin kashe mutum 1,300, sannan aka yi garkuwa da kusan 150, ciki har da yara da tsofaffi. Gwamnatin Taliban a Afghanistan ta ƙi karɓar kayayyakin agaji da Pakistan ta bata bayan girgizar ƙasa da ta auku a ƙasar sakamakon wani rubutu mai cike da cece-kuce da Firayim Ministan ƙasar ya wallafa a kafar sada zumunta a daidai lokacin da alaƙar ƙasashen biyu ta yi tsami, kamar yadda BOA ta rawaito daga majiyoyin hukuma.
To masu sauraro, da haka ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na safiyar yau Juma'a, sai kuma can zuwa anjima da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 7 kenan agogon Ghana da GMT. Mu dawo da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin, da wanda ya shirya kuma ya bada umarni Daddy Balawe, sai wanda ya kula mana da na'ura Mr. Charleston, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama. Ma'assalam.